بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المسلم رحمه الله: فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال ذلك. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. فبين سبحانه ان المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله اندادا، وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله والآخرين، لأن المؤمنين أعلم بالله، والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره، وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، ومعلوم أن ذلك أكمل. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيهم شركاء متشبثون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سعدوا أولا مسلا تشيوي البركة مسلا تشيمو جبو أنن كوفر قورا أجهر كتنا a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan 7 miladiya ta 2009, a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako, a inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatu al-Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wanda Farham Shaqin malamin na shehin musulunci Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728. A yau wannan darasi namu shi na 45 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi mai albarka, wannan shi ne na 89. Idan ba a manta ba, muna nan akan magana da ta shafi san Allah, wanda kuma wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da zuciya take yi, ayyukan da suke da alaƙa da zuciyar bawa, su ne al-a'malul qalbiyya, din ayyuka na zuciya, al-mahabba lillahi subhanahu wa ta'ala, san Allah. Wanda kuma Ibn Taymiyyah yake gaya mana cewa san Allah, kamar yadda nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna suka nuna, abinda yake jigonsa shine ikhlasi. Duk wanda zai ce yana san Allah, to dole ya zama mai tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai, ba tare da yayi tarayya da shi cikin komai ba. To shine malai ya ci gaba da cewa: fa iza kana aslul amali ad-dini huwa ikhlas ad-dini lillah wa huwa iradatu llahi wahda, فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمثال هذا. ما لا يتم فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله إذا يذن توشا أيكي لا الديني توشا أبند ذاك إذا سونا الديني وتجيبا سنفرك شين إخلاصي أن تبوتاك الله شي كذي وهو إرادة الله وحده شين كان في الله شي كذي لأن أيكي نفر الله شي كذي أيكي ولا شين توشا أيكي shine ginshikin da yake dauke da aikinka na addini. Fashai'ul muradu li nafsihi, idan mun fahimci haka cewa nufin Allah shi kadai da ibada, nufin Allah shi kadai da ayyukan kwarai, wannan shine tushen aiki na addini. To idan mun fahimci haka, fashai'ul muradu li nafsihi huwa al-mahbub li dhatihi, duk abinda kake nufarsa domin shi wannan abun karan kansa, ba domin dalilan wasu abubuwa daban ba, a dan shi karan kansa abin shi yasa kake nufarsa, kake bukatarsa, kake niyyarsa a zuciyarka. To wannan abin shi ne abin da kake san shi da zatihi dan shi karan kansa din. Wa hadha kamalul mahabba, wannan ita ce cikar soyayya. Muna san Allah domin shi ne Allah. Me yasa kake san Allah? Domin Allah Allah ne. Saboda Allah Allah ne, shi yasa kake san shi, babu wani dalili. Saboda haka koda kuwa kana cikin jin daɗi, ya huwa ce maka abubuwan da zuciyarka take so kana san shi, koda kuwa kana cikin wani hali na kakanuka ne, abubuwan da kake ciki ba abin da kake fata bane, ba abin da kake so bane, duk da haka dai kana san Allah, kana san shi a yayin da kake cikin jin daɗi, kake cikin koshin lafiya, kake cikin kwanciyar hankali, kake cikin arziki gaba da baya, kana san Allah. A yayin da kake cikin rashin lafiya, ko cikin halin takalika, ko cikin halin damuwa, haka nan dai kana san Allah. To in ba Allah ba, wanda ake yi wa irin wannan san? Idan wani mahaluki ne, yayin da yake yi maka mai kyau sai ka ji kana san shi, yayin da yake mura da maka kuma sai san ya rika raguwa. Ko da kana san shi to zai rika raguwa har a wayi gari ma ka ji ka tsani shi, baka san shi, baka san ganin sa, baka san mai san shi ma, saboda abu yayi tsanani. Amma san da ake wa Allah ba wannan bane, saboda babu yadda rayuwar dan adam za ta yi ta rabu ta ji cewa ta wadatu gaban Ubangiji ko yaya. Saboda haka abinda kake san shi dan karan kansa, wannan shine soyayya ta hakika, ita ce kamalul mahabba. Wato duk abinda ka ji kana so, amma akwai dalilin da yasa kake san shi, banda shi karan kansa abu. Kana san dukiya saboda dukiya ne za ta taimaka maka ka samu kaza, ka samu kaza, ka zama kaza. Yayin da za ka mallaki dukiyar da za ta rika jawo maka bala'i iri-iri, to sai ka ji ka tsani dukiyar. Ko kana da dukiyar amma kuma gashi ba lafiyar da za ka ci dukiyar, to za ka iya kashe dukiyar gaba ɗaya don ka samu lafiya. Kaga ashe ita dukiyar ba ita ce a gabanka ba. Abinda za ka samu a ƙarƙashin dukiyar da jin daɗi shi kake nema. Saboda haka idan har za ka rasa lafiyarka ga dukiya kuma a hannunka, to wannan dukiyar sai ka ji ba ta da wani amfani. Inda a ce za ka kawo dukiyar gaba ɗaya a baka lafiyar, sai ka ji za ka iya bayarwa. Ba sai ka ga ba dan ita dukiyar karan kanka kake son ta ba, sai dan wasu abubuwa da za ta haifar maka na fantamawa da jin daɗi da rakashewa a rayuwa. To haka nan idan mace kake so, kila kana son ta, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace tunkahu almar'atu li arba'i, li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Kaga ko dai dan tana da kyau sai ka ji kana son ta, inda za ta yi damage sai ka ji baka son ta. Kaga ba dan karan kanka kake son ta, ko dan tana da kuɗi ko ƴar masu kuɗi ce, sai ka ji kana son ta dan kai ma ka shiga wannan daular a ci da kai. Uban ta ya mutu ta gada kai kuma ka ci, gangane mali haka ke son ta. Ko wani hasabi ha, saboda ƴar suwa na ci, kai ma ka ji cewa kana da dangantaka da wannan gidan. Ko kuma a'a, saboda mace ce mai addini, tana san Allah da manzonsa, tana san sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam, kai har ta fi kama a wajen addini, saboda kaje kana kanta ran da shedan zai yi mata fitsari a kai da take addini sai kaje baka san. To Allah shi kadai ake so ake san shi li zatihi, dan zatinsa, zaka duk a kowane hali bawa yake ciki sai ya jera san Allah. Shine mala yake wa hadha kamalul mahabba, wala ita ce soyayya, cikakkiyar soyayya. Lakin akthar ma jaa al matlub musamman bism al ibada, Allah kake nufa. Amma kau da yawa a alqur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama abin nan da kake bukata kake nema wanda shine gayarka yana zuwa ne da sunan ibada. Kamar yadda Allah yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutane da aljannu ba illa liya'budun, sai dan su bauta mu. Lamun din nan lamu sayrura ce ko kuma lamu al-gharab ko lamu ta'lim. Idan kace lamu sayrura ita ce lamu al-aqiba, wato sai dan karshen al'amarin su ya zama bautar Allah. Lamu al-aqiba galibi mutum yana yin abu amma bai san karshen yadda al'amarin zai kasance ba, sai ya kasance ya gani. Yana iya yiwuwa karshen al'amarin ya zama ba mai kyau ba gare shi, ba abin da yake so ba. Kamar yadda Allah yake cewa game da Fir'auna da mutanen gidansa lokacin da suka tsinci Annabi Musa alaihi salam a cikin wato akwati da aka jefa shi cikin ruwa, faltaqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kaga wannan liyakuna, wannan lamu lamu al-aqiba ce, liyakuna lahum aduwan wa hazana, ba su tsince shi ba dan ya zama musu maki, ya zama musu abin bakin ciki, ba dan haka suka tsince shi ba, amma kuma Allah ce liyakuna, domin karshen al'amarin ya zama haka. Kaga wannan ita ce lamu sayrura, ubangiji ya so haka tawakkala, don haka sai ya danka railan Annabi Musa a gidan Fir'auna dan daga karshe ya zama musu alakati. Kaga wannan inda a ce mutanen Annabi Musa ko mutanen Fir'auna ko shi kansa Fir'aunan ya san cewa karshen al'amarin zai zama haka, ba za su dauko Annabi Musa ba. To kaga wannan ita ce lamu sayrura ko lamu al'aqiba, galibi ta kan zo yayin da mutum ya yi abu amma bai san karshen al'amarin ya zai wakala ba. Kamar yadda mai fada yake fada yake cewa lido litamutu walido lilmauti wabnu lilkharabi, ko hayayyafa domin mutuwa, ku gina domin rushewa. Wato ku hayayyafa, karshe mutuwa za ta zo ta daura yukan kuku da ƴaƴan duka, ku gina karshe duniyar za ta tashi gaba ɗaya ta tarwatse. To za ku gina abinda karshe dole za ku bashi. Kaga anan damun ce lamu al-aqiba ce, babu wanda yake yin gini dan ya rushe sai dan ya shiga, amma karshen al'amarin haka zai zama. To kaga wannan lamun din da take cikin ayar liya'budun ba lamu al-aqiba ba ce, domin ubangiji ya san karshen al'amarin abubuwan da yake, babu wani abin da ubangiji yake jahilta. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. باب ابين da yake buya ga Allah, saboda haka ya san me zai wakala, ba haka ba za ka cewa wannan lamun din da lamul aqiba. To lamul gharab ce, laka ce lamul gharab ana nufin wato haka ubangiji wato yayi abin dan wannan garabin dan ainihin ibadar ta ta kasance a bauta masa. Lamul gharab duk inda aka ce wa lamul lamul gharab ce, to lalle abin sai ya faru. A ce an halicci mutane da aljannu domin su bauta masa, ka ce lamul din lamul gharab ce, ma'ana gharabin da yasa ubangiji ya halicce su dan su bauta masa. To sai yanzu dole ne a bauta wa Allah, kowa sai ya yi bautar Allah. To wani zai ce to ai kuma ga wasu nan sun kafirce wa Allah ba ta bauta masa, daga cikin mutane daga cikin aljanu. To kaga abinda ubangiji yayi zarabi ko bai wakala duka ba, ubangiji kuma ba zai so wakalar abu ba kuma ya yi wakala masha Allah wakala duk abin da Allah ya so wakala sa sai ya wakala ashe kaga ba lamul gharati ba lamul ta'lil ce wato lamun da take fito da hikima ubangiji ya halicci mutum da aljanu saboda wata hikima hikimar ita ce su bauta masa malamai suka ce na'am wannan lamul ta'lil ce kamar kai da take zuwa a larabci kai lil ta'lil saboda haka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljan domin su bauta masa malamai nan ma sai suka kasu ko kuma sai aka samu kungiyoyi biyu a nan wajen fahimtar lamul ta'lil din wasu suka ce liya'budu dan su bauta masa kuma su duka din sun bauta masa daga kaga anan dole ne a fassara bauta kuma da wata ma'anar ta ba domin akwai wanda ya bauta wa Allah cikin halittun sa akwai wanda bai bauta masa ba to sai ya zama bauta anan tana nufin dan su san Allah in suka san shi wani zai bauta masa sai ya zama wannan sani shine bautar da ake nufi illa liya'budun ay illa liya'rifun saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yi tarayya wajen sanin Allah sai dai shi musulmi shi yake bauta wa Allah wanda ba musulmi ko ya san Allah ba ya bauta masa kaga liya'budun sai suka fassara shi da ma'anar liya'rifun sai suka fassara al-ibada da al-ma'rifa wasu kuma suka ce a illa liya'buduni ay liya'budani al-abiduna sai dan masu bauta mun su bauta mun kaga kenan ba duka ne za su bauta wa Allah cikin aljanu da mutane ba وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انت الا ليعبدني العابدون sai dan masu bauta mun su bauta mun kaga kenan a cikin wadanda Allah ya halitta akwai wadanda suka bauta masa sune musulmi wadanda suka mika wuya gare shi suka yarda shi ne abin bauta shi kadai suka bauta masa akwai kuma wadanda ba su bauta masa ba to shi ne malamai suka ce abinda ake nufi a nan ayar malamai na sunna Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da aljan domin yana nufin mutum da aljan din nan ya bauta masa yana nufin ya bauta masa wato kaga wannan ita ce irada ne irada diniya shari'iyya dan wannan Allah ya halicci mutum da aljan dan su bauta masa yana nufin su bauta masa kaga wannan irada ce diniya shari'iyya idan ana riƙe karatu cikin da muka yi a baya ita irada diniya shar'iyya takan iya wakala kuma wani lokaci ba ta wakala ko ba haka ba haka ne saboda kaga waɗanda suka bauta wa Allah cikin musulmi an samu irada diniya shar'iyya kuma mai kauniya ashe lalle karatun yana waɗanda suka bauta wa Allah kaga an samu irada diniya shar'iyya a gurinsu saboda sun yi abin da Allah yake so sannan kuma irada kauniya saboda kuma abin ya wakala ya kasance a tare da su an gane ko waɗanda kuma suka ƙi bauta wa Allah umarnin ubangiji ko nufin ubangiji da ya yi musu na su bauta mishi irada ce ne irada ce diniya amma kuma kauniya ba kauniya ba saboda ba su bauta masa din ba ashe ka ga liya'budu din da ana nufin irada diniya ubangiji ya yi wannan يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا إرادة دينية إرادة دينية شرعية والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا irada irada da take zuwa wannan ayar wata iri ce yuridu 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 da Allah ya faɗa irada ce shari'a an gane ko to irin wannan lamun din ita ce ta zo anan yuridu Allah li yubayyana lakum wannan lamun din da take cikin ayar li yubayyana lakum ita ce irada shari'a lamun bit ta'lil walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun an gane ku wanda ita ce irada diniya wanda ita ce lamun ta'lil saboda ka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljan dan yana nufin su bauta masa, yana nufin su da irada diniya shar'iyya, sai a samu wasu sun bauta wa Allah su cancanci sakamakonsa mai kyau, wasu kuma su ki bauta wa Allah din su cancanci mummunan sakamako. Allah ya kiyashe mu. Da fatan an fahimci abin da ayat take nufi. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي لم من قبلكم لعلكم تتقون. الله يجيكم متاني كبوتا وبنجدكم واند يا للشيخ دوانا لما سكي قبانكم لعلكم تتقون هو لعلك أسا متكوى على أبنجدي سيكرا زوا بتوحيد العبادة يكما كفى دليلي أكن ميتا لامه يرقو لتوحيد العبادة. Sai Ubangiji ya ambaci dalilin, sannan kuma ya faɗi sakamakon abinda shi tauhidul ibada zai haifar. Kaga anan Ubangiji ya faɗi tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da kuma abinda tauhidul uluhiyya yake haifarwa. Ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku mutane, kowa da kowa ya shiga cikin wannan kiran, da musulmi da wanda ba musulmi ba, ubudu rabbakum, ku bauta wa Ubangijinku, ku bauta wa. Kaga wannan kira ne zuwa ga me? Tauhidul ibada, ku bauta wa Allah, ku santanta Allah wajen bauta. Yace rabbakum, bai ce ibudullah ba. Saboda me? Me yasa ba a ce ibudullah sai aka ce ibudu rabbakum? Saboda ayar ta kunshe dalilin da za ta ku bauta wa Allah, saboda shine ar-rabbu. Ar-rabbu kuma shine wanda ya kyage halittar ka, yake kula da kai, ya zubo maka ni'imominsa na zahiri da batini, yake azurta ka, yake baka lafiya, yake kade maka cuta, wanda shine ar-rabbu, wanda yake ayyukan da babu mai iya yin su sai Allah. Kamar Allah yana cewa ku bautawa wanda shine ya halicce ku, yake renanku, ya baku ci da sha, ya baku lafiya, ya baku abinda kuke bukata na rayuwa duka. Don haka ya cancanci ku bauta masa. Wannan shi yasa aka faɗi ar-rububiyya, domin duk sanda aka samu tauhidin rububiyya, idan ba a manta ba satin da ya wuce mun faɗi wannan, tauhidin rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya. Duk sanda ka yarda cewa Allah shi ya yi ka, shi ya yi sama da ƙasa, shi yake azurtawa, shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi yake bada lafiya, shi yake saukar da ruwa, shi yake fitar da tsirrai, idan ka yarda da ayyukan Allah irin waɗannan, to ya zama wajibi a kanka, inda ba tukka da warwara za ka yi ba, ya zama tilas kuma ka yarda shi kadai za a bauta wa, don ba mai yin waɗannan ayyukan sai shi. An gane ko? Shi ne ma'anar tauhidin rububiyya yana lazimtar da tauhidul uluhiyya. Shi yasa Ubangiji sai ya haɗa su a nan, ya ce i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazi lam min qablikum. Ubangiji wanda ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka gabace ku. Kaga shi yayi halitta, shi yake kula da halittar da yayi, shi yake bata abin da duk za ta yi rayu da shi, shi yake ije mata dukkan wata musiba, ashe shi kadai ya kamata ku bautawa ba wani ba. Sai ya ce la'allakum tattaqun, ko kwa samu takawa. Takawa kuma shi ne ka kare kanka daga fadawa cikin abin da baka so. Ma'ana idan kuka bautawa Allah shi kadai, to za ku samu kariya daga fadawa cikin abin da ba zai muku dadi ba, shi ne shiga wutar jahannam. Kaga ashe tabbatar da tauhidul ibada yana sanya mutum ya samu kariya da tsira daga fadawa cikin wuta. Kaga a waɗannan ayoyi da ire-iren su Ubangiji ya yi kira ga bawa ya zama mai bautawa Allah. Wannan bautar da zai yi wa Allah ita ce take kunshe da san Allah so na koli, ita ce alamar da take nuna cewa bawa yana san Allah. Shi yasa malam yace wal ibadatu tatabammanu kamalal hubbi wa nihayatahu wa kamalal dhulli wa nihayatahu. Idan aka ce bauta, bauta ga Allah, bauta ta kunshi kamala ta soyayya da kuma soyayya ta koli, soyayya cikakkiya ta koli ta ƙarshe da babu kuma wata soyayya sama da ita. Sannan ibada ta kunshi kamalar dulli, ƙasƙantar da kai da rusunawa da miƙa wuya da saduda, cikakkiyar ƙasƙantarwa wani hayatar dulli da kuma ƙololuwar ƙasƙantarwa. Wato bawa, idan aka ce bawan Allah, ma'ana wanda ya kai matuka ya kai kororuwa wajen san Allah, wanda ya kai kororuwa wajen kaskantar da kansa ga Allah, shi ne ma'anar bawan Allah. Bautar Allah shi ne cikakkiyar soyayya, sai da babu tawaya babu na kasa a cikinta ta kowane bangare. Soyayya ta ƙarshe wacce babu sama da ita kuma, sannan kaskantar da kai ga Allah, kaskantar wadda babu kuma sama da ita, wadda ita ce ma'anar soyayya. Wa ibadatu rrahmani ghayatu hubbihi ma'a kulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi washaytan. Wanda shi ne yadda Ibn al-Qayyim ya waƙe me ake nufi da ibada. Wa ibadatu rrahmani ghayatu hubbihi, bautar Allah mai rahama shi ne kololuwar sarsa, ma'a kulli 'abidihi tare da kaskantar da kai ga shi mai bautawa Allah, shi mai bautawa Allah ɗin kuma ya kaskantar da kai ga Allah. Kuma Qutbani ya ce ko waɗannan su ne tushe guda biyu, ginsukai guda biyu waɗanda suke ɗauke da ibada. Idan aka cire ginshiƙi ɗaya to ibada ta ruguje, aka cire ginshiƙin soyayya ibada ta ruguje, ko aka cire ginshiƙin zul ibada ta ruguje. Dole ne mai bautawa Allah ya yi tare da san Allah kuma so da koyi, dole ne ya yi tare da kaskantar da kai da rizinawa Allah, ya ji shi bawan Allah ne, mai bukatuwa ne, shi ba kowan komai ba ne a gaba ga Allah, wanda ita ce ibada. Falmahbubun ladhi la yu'azzamu wa la yuzallu lahu la yakunu ma'budan, abinda ake so wanda ba a girmama shi ba a kaskantar masa da kai, to baya zama abun bauta. Dole ne zaka so abu in dai ba za ka kaskantar da kanka gaba gare shi ba, to bai zama abun bauta ba. To haka Allah shi yadda zaka so shi in dai ba za ka rusuna ka yi ibada kuma a ganka kana yin kana bin dokokinsa, to wannan ba bautar Allah kake ba. Haka nan wal mu'azzamu alladhi la yuhabbu wa la yakunu ma'budan, haka nan al mu'azzam wanda ake girma ba shi amma ko ba a san shi, gashi a fili ana ba shi girma amma a zuciya ana zagi shi, kamar yadda yake faruwa tsakanin mutum da dan uwansa mutum wanda yake gaira da maslaha a gun shi saboda zai samu wani abu, sai ya rika nuna masa girma yana girmama shi, in zai tafi ya daukan masa takalmi in yayi kira ya zo a guje yanzu bai kasa yana huci, amma kuma a zuciyarsa yana la'antarta dan banza ko abinda yake hannunka muke so. Ranar da ya hana shi kuma zai koma gefe ya ci gaba da zagi, sai ka jera to ina ba ina tare da shi ne ina girmama shi saboda na zuci mutumin kirki ne, amma yanzu mun gane ashe ba mutumin Allah ba ne, abinda ya fanta ya fahimta saboda ya ji baya bashi. To kaga ba dan yana san shi yake girmama shi ba, to wannan ba a yi wa Allah irin wannan girmamawa, ka girmama shi ba dan kana san shi ba, wannan ba za ka zama ka riƙe Allah abin bauta ba. Wala hadha qala ta'ala, saboda haka ne Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah, daga cikin mutane akwai wanda yake rukon wasu kishiyoyi ba Allah ba, suna san su kamar san Allah, kuma waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah sama da komai. Wannan aya tana da ma'ana guda biyu, ko malaman tafsiri sun ba ta ma'ana guda biyu, ko dai tana nufin daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon kishiyoyi ba Allah ba, yuhibbunahum suna san kishiyoyin nan ka hubbillahi ay ka hubbil mu'minina lillah, suna yi wa kishiyoyin nan sa so irin yadda mu'minai suke san Allah. Ma'ana ta biyu yuhibbunahum ka hubbihim lillah, suna san ababen da suka riƙa kishiyoyi tare da Allah kamar yadda suke san Allah, wato suna san Allah kuma suna san waɗannan kishiyoyi, sun daidaita kishiyoyin tare da Allah a wajen soyayya.
fassara ta farko suna san waɗannan kishoyin kamar yadda mu'mini suke san Allah. Fassara ta biyu suna san waɗannan kishoyin kamar yadda suke ji suna san Allah. Fassara ta biyu ita ce ta fi dacewa saboda faɗar Allah wallazi da amanu ashaddu hubban lillah, wato suna san Allah su mushrikai kuma suna san waɗannan abubuwan da suke bautawa. Kaga wannan shine al-mahabbatu ma Allah, kaso wani irin san da kake yi wa Allah. Kaga anan sun daidaita Allah da wani, kamar da Allah ce wallazi da kafaru bi rabbihim ya'dilu, waɗanda suka kafirta suna daidaita ababen bautansu ga Allah. Kamar da yake cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin, wallahi mun kasance cikin bata mai mabayyani yayin da muka zan muna daidaita ku da ubangijin halittu. Ba sun daidaita shi bane wajen arzikawa ko halitta ko kashewa ko rayawa. Babu wani kafirin da yake gunkin sai na halitta irin yadda Allah yake halitta, babu wani kafirin da yake gunkin sai na azurtawa irin yadda Allah yake azurtawa ko ya bada lafiya irin yadda Allah yake bada lafiya, babu wani kafirin da. Amma kuma suna san su kamar yadda suke san Allah, kaga ashe sun daidaita san nasu ne, san Allah ne da san gumaka. Shi yasa da suka ce iznu sawwikum at-taswiya huna fil mahabbati wal ibada, sun daidaita waɗannan gumaka tare da Allah wajen soyayya, ba wajen azurtawa ba, ba wajen saukar da ruwan sama, ba wajen halittar sama da ƙasa ba, duk sun san Allah shi kaɗai. Wannan ba su daidaita waɗannan abubuwan bauta ba da Allah a cikin waɗannan ayyuka na shi, amma sun daidaita Allah da waninsa cikin soyayya. To wannan shi ake kira shirkul mahabba. Shirkul mahabba shirkar da take faruwa a dalilin ka daidaita wani da Allah wajen soyayya. Idan ka daidaita wani da Allah wajen soyayya shirka ne. Ina ga wanda zai so wani sama da yadda yake san Allah? Ina ga wanda wani yake so ba baya san Allah? To a cikin musulmi akwai wannan, akwai wani yana san wani sama da yadda yake san Allah, ba ma magana ta tsuya ake yi ba. Zai so wani shehinsa ko wani waliyinsa sama da yadda yake san Allah. Domin za ka ce masa ga abin da Allah ya ce, ga abin da yake so ka yi, ga maganarsa, ga faɗarsa, sai ya sa ƙafa ya shuri. Amma da ya ji ka ce ga abin da waliwa da kushewa da ya faɗa, sai ka ga ya kasa kunne, ya rusuna, ya miƙa wuya. Kaga anan ya fifita wannan shin ko wannan waliyin akan Allah. Ko ka ga wasu suna fifita san wani abu na duniya akan san Allah, ba su fifita wani waliyi ko wani gunki ba, amma sun fifita wani mata'ul hayatid duniya akan san Allah. Za ka in sallah ya zo to zuciyarsa tana shagonsa, ko tana gurin aikinsa, ko tana gurin hada-hadansa da ciwatuwarsa, har ku gama sallah bai ma san mai liman ya karanta ba. Shi dai yana ga ana ruku'u ana miƙewa, ana tashi ana miƙewa, in za a yi rafkarwa ba bai sani ba. Irin su in su da a tsawon gaba kaga al'amari zai lalace, babu mai tambayi. Baka dai yadda ka tafi ma kawai shi ma haka zai tafi, saboda zuciyar gangan jikin ce tare da kai a masallaci, amma zuciyar tana can tana lissafin cinikin da aka yi a yau, an yi riba ko ba a yi ba. To kaga wannan shi ne Abdul Dirham, Abdul Dinar, da Annabi ce ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Khamisa, ta'isa Abdul Khamila, ta'isa wantaqash fa'idha ta'isa wantaqash fa'idha shika falantaqash. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bawan dinari, bawan dirhami, bawan naira da gana ya halaka. Ta'isa wantaqash ya halaka, ya ci baya. Fa'idha shika falantaqash. Annabi ya ce idan ya taka kaya Allah kakka ba shi damar cirewa. To duk masifa da za ka same shi ya Ubangiji kakka ya yi masa. To akwai wanda ba gunki zai bauta wa sassaƙaƙƙen gunki ba, ba wani shehi ko wani wali ko wani kabari ko wani dutse, a'a yana bauta wa naira ne, yana bauta wa dala. A an dai zai samu dala to ya ta ko mai ko mai ne kawai dai ya yadda zai yi da bai yi sallah ko dai ba, saboda kada a samu tangaro a harkar din da ake yi, ya tashi ya tafi sallah
abokan dindinsa duk an rare ba ta sallah ai wata kumbiya kumbiya sai ya kawo yi ki akwai larura ma hada kaga wannan duk yare ke bautawa ko mai bautawa kayan sawa ko mai shi da Abdul Khamis da kayan sa na sawa zai karota shi dai yayi ado ya tanke saboda haka a wajen neman kayan ado din nan kayan alatu to kome ba zai ya yi dai kome ne inda zai samu wannan abin da yake shiga gida da ya kula kowa ya shiga mota da tafi kowa da ta kayan da suka kula kowa akwai wanda kabila gidan gonar sa yake bauta saboda haka yayi gidan gona ya zuba jimina ya zuba yan bayi saboda haka kullum yana hada-hada a kan gonar nan ya yi dai ba komai a sabilin gonar nan to kaga waɗannan ba su bauta ba wani daban da aka sani ana bauta irin gunki da sauransu amma kuma sun bauta a duniya to kaga anan sun fifita san abin da suke so sama da yadda suke san akwai wanda za ka ga aure yake nema amma inda yake neman auren nan ba za a ba irinsa ba saboda irin aƙidarsa ya tafi gemu ya ɗage rigarsa kuma yana sallah a masallacin Mujibbu saka dai ya cika rukunai saboda haka yana neman aure kaga ba kai ba ku ga yadda yake ba ba ku ga geminsa ba ga shi mai shekaru kaɗan shekara 25 amma kun ga yadda ya tsaye da gemu da kasin ba ba ku ga yadda yake sa wando ba kuma jiya mun gan shi a masallacin nan da shi ake karatu yana kabbara ce kai wannan karku ba shi da labari ya zo kunnensa sai ya tsaya ya ta lissafi to wai da gemin nan da dage wandan nan da masallacin nan da kabarin nan da wannan da nake nema waye wanne ne zan gabatar to in bai yi sa'a ba sai shi dan yauriya masa cewa to ka aje wadancan mana ka aje su saboda haka sai ya je a share gemu ya je ya yi wando har kasa yana tattakawa kuma ya je a ganshi a wancan masallacin ana da'ira da shi ya rike dogon tarbi kaga anan me ya fifita san me ya fifita ya fifita san wata akan san Allah da manzansa wanda wannan matsala ce kamar yadda zamu zo ka fifita san wani abu na duniya kan abin a ka kafe irin rabanka ce sai kaga Allah ya baka sai ta tubare ita ma ta rikice ta ce ita ma sai can ko rijiya to kaga a kada a raya dole a hakura to ko kuka matsa ariyar da sai ta mutu to kaga kana nan da aqida ka kuma Allah ya baka mai aqida irin taka saboda haka dole ne bawa kada yayin abinda zai nuna ya fifita san wani abu akan san Allah wanda ita ce kamala wajen soyi wajen bauta Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da komai fabayyana subhanahu anna al-mushrikeena bi rabbihim alladhina yattakhidhuna min dunillahi andadan Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin wannan aya cewa wadanda suke shirka da ubangijinsu wadanda suke rike suke rubon wasu ba Allah ba kishiyoyi ga Allah wa in kanu yuhibbunahum kama yuhibbunallah ko da sun kasance suna san wadannan kishiyoyin kamar yadda suke san Allah kaga suna san Allah amma kuma suna san kishiyoyin da suka rikar wa Allah kamar yadda suke san Allah sallallahu alaihi wa sallam ashaddu billahi minhum lillahi wa li'amsali amma da suka yi imani sun fi san Allah sama da yadda su kafiran da suke san Allah ko suke san gumakansu li'anna al-mu'minina a'lamu billah saboda mu'minai sun fi kowa sanin Allah wal hubbu yatba'u al-'ilma soyayya kuma tana bin ilimi ne tana bin bayan ilimi gwargwadon yadda za ka san abu gwargwadon yadda za ka ji kana san shi za a baka labarin abu abin da baka sha'awa sai ka ji kana so wanda zai baka labarin ba lalle ne ya zama wani mutum da ka amince masa 100% ba kai mutum ne mai zuzuta abubuwa dan abu kankani ya ja'alu habbata qubba kamar da laraba suke cewa dan abu kankani sai mai da shi makeke mai da allura karma to zaka da in ya ga maka abin yana maka bayani ka ji kana so amma kuma ba lalle ka ji san yayi sanani ba saboda zaka rika tunanin mutumin nan ba ta yi waya ku zuwa abu da abin ma bai kai haka ba yayin da wani wanda ka amince da shi ka yarda da shi 100% cewa mutum ne mai nutsuwa
baya kuzunzunta abu baya zarbabiya in yazo yana gaya maka abun kuma yana gaya maka girman abun to san da kake yi masa zai karu saboda wannan ilimin yanzu da ka samu ga irin wancan bane yanzu san abun zai karu yayin da wani wanda ya taba amfani da abun ya taba jarrabawa ya gani yazo shi kuma yana maka bayani kaga na biyu bai jarraba ba amma ya ji labari ya san shi ya ga amma wannan ya jarraba ya amfani da shi watakila yana da shi a gida in yazo yana gaya maka irin yadda abubuwan nan yake da alfa abin da yake da alfano irin iri to zaka ta kuma san ya kara da duwa sama da farko sama da na biyu yayin da kai kuma ka gani da idanka aka zo aka baje maka abin ka gani gashi nan yana abubuwan da kake so babu shakka san sai ya da kuma sama da na biyu to duk sanda ina binka da abu yake karuwa kanka da shi kuma karuwa zai rike shi yasa sanda annabawa suke yi wa Allah ya fi san da kowa yake yi wa Allah saboda su suka fi sanin Allah sani na hakika sani mai zurfin gaske saboda haka sun san al'amura da dama wadanda ba kowa ne ya san su ba don haka san su da Allah ya fi na kowa sannan waɗanda suke kamar sahabbai da manyan waliyan Allah su kuma suna bin bayansu to gurgurdan yadda mu'mini ya san Allah ya san girman Allah ya san irin abin da Allah ya tanada masa ya san irin hushin ubangiji da kubarsa gurgurdan yadda zai ji kuma san Allah din a zuciyarsa don haka Ibn Taymiyyah yake cewa mu'mini sun fi kowa san Allah sun fi arna san Allah saboda al'arna ko da sun san akwai Allah amma ba su san shi sani da hakika ba sun masa danjabin sani jigarin sani wanda babu wato babu nagarta a cikin ilimin babu nagarta a cikin sanin kuma ne ku sun san Allah sai ya hakika to haka ko a cikin musulmi kuma ko a cikin musulmi wanda ya san ubangiji a bisa aqida ta sunna sai ka ji ya fi san sa sama da wanda bisa gurbatacciyar aqida ya san Allah da haka zai iya yi wa Allah shirka zai iya hada Allah da wani zai iya ture maganar Allah saboda bai san Allah ba yadda kai ka san shi saboda haka yake cewa والحب يتبع العلم سويا دا بيو باين ilimi ne gurgurdan yadda kasan abu gurgurda da kake kalanta shi wali anna almu'minina ja'alu jami'a hubbihim lillahi wahdahu kuma saboda su bidai bayan sun fi sanin Allah shi yasa suka fi mushrikai san Allah sannan kuma sun sanya san su gaba daya din gurgurun sun mika shi ga Allah wa ulaika ja'alu ba'd hubbihim li ghayrihi amma da ta sun raba soyayya wani bangaren na soyayya sun sa wa Allah wani bangaren kuma sun sa wa abubuwan da suke bautawa saboda haka kaga sun bangaren soyayya mu'mine kuma sun gurgurun sun bita soyayya su ga Allah wa ashraku bainahu wa bainal andaji fil hubbi wadannan mushrikai sun hada Allah da wadanda suke kishiyoyi wajen soyayya wa ma'lumu anna zalika akmal abin da sanan ne cewa sanda mu'mine suke yi saboda so ne da ya gina akan sanin ubangiji saboda so ne da aka mika shi kan gurgurdun sa zuwa ga Allah sai ya zan shi ya fi kamala wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya buga misali na wani mutum fi bi suraka wanda yake da ababan tarayya wato iyayen gidansa daban-daban ne ba ubangida ɗaya gare shi ba saboda yana da iyayen gida da yawa wancan ya bashi umarni wancan ma ya bashi wancan ya ce yi wancan ya ce kada kai wancan ya ce zo wancan ya ce tafi kaga zai samu kansa cikin rudu ya rasa nawa zai yi nawa zai bari da kuma mutumin da yake salaman li rajulin gaba ɗayansa na mutum guda ne mutum guda shi ke bashi umarni yi kaza bar kaza ba za su taɓa zama daidai da wancan ba wajen nutsuwa wancan ba zai taɓa samun nutsuwa ba domin yana da shuraka mutashaki suna waɗanda suke karafiya a cikin bashi umarni in wannan yake yi wannan zai ce kada kai in wannan yake zo wannan ma zai ce zo kuma zai ce wannan kuma ubangidansa ɗaya ne saboda haka inda yake samun umarni ɗaya ne to haka mu'mini mai bashi umarni da hali Allah ne kadai shi zai ce yi shi zai ce bari shi zai ce zo shi zai ce zauna sai zai tashi amma wanda yake ba mu'mini ba to ya raba zuciyarsa ya san ya taga wani Allah ya san ya taga wancan ya san ya taga wancan saboda haka sai ya rasa samun kansa cikin rudu cikin timuwa cikin rikici ko da yaushe saboda haka waɗanda mu'mini da suka tsantsanta kansu ga Allah shi kadai sai ya zama soyayya su tafi cikin kamala sabanin tsana da suka raba soyayya ta su wani bangare suka ba wa Allah wani bangare kuma suka ba wa kishoyin da suka sa wa Allah Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun bari da dama daga cikin su ba su da sani
wasu mahabbati fi lahum wa mu fa inna al mu'mina yuhibbu Allah wa yuhibbu rasulahu wa anbiya'ahu wa ibadahu mu'minin wa in kana dhalika min mahabbati Allah wa in kanat al mahabbatu allati lillahi la yastahiqquha ghayru ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتل له والتبتل له ونحو ذلك وكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى ثم إنه كما بين أن محبته أرض الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونفسه بنفسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الإيمان الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه وقد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به الأرض
ما لا يتقبل الشيوى واسم المحبة في إطلاق وعموم تولى كلمة السورية كلمة شيوى تكي سككية كلمة شيوى تكي قممية وتسككية ما قيدي ببعث لكيدي قممية تبعث لكيكا karkashin ta akwai abubuwa da dama da za su shiga wanda duk sunan su soyayya akwai san Allah akwai san annabawa akwai san salihai akwai san iyaye akwai san yaya akwai san mata akwai san dukiya akwai san kaza akwai san kaza duk sunan sa so 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 kare kenan so din nan kalmar so sakakkiyar kalma ce kuma gamanniya ce domin a karkashin ta akwai afrat akwai afrad akwai ire-iren wato abubuwan da za su shiga karkashin ta da dama fa innal mu'mina yuhibbullah mu'mini yana san Allah wa yuhibbu rusulahu wa anbiya'ahu yana san manzannin Allah yana san annabawan Allah wa ibadahu almu'minina yana san bayin Allah mu'minai kaga duk kalmar so 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 akai ta amfani da ita kada shi kalmar so ita kadai karkashin ta akwai rassa san Allah san manzo san bayin Allah na kwarai san ayyuka na kwarai duk kaga so ne wa in kana zalika min mahabbatillah duk da cewa duk sauran so 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 da mu'mini zai yi yana karkashin san Allah kamar yadda muka fada farkon babu muka ce aslul mahabbatullah ne yana وبقية المحبة فرع لها سأل الله شيني توشا شيني أكلم ثورا سودا ذاكي وأن الله يكيسو جد توشيني أبلا جلي شيني لسأل الله سأل الله شيني ينشكي شيني أيدي توشا دقا جكين سدي ثورا فانبروين سو 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 سكير سكير واتو بتا سأل الله باوا سأل من ذنين سأل صحابي سأل مالمي سأل وليي سأل كذا سأل كذا سأل كذا saboda waɗannan abubuwan duk da kake so kana san su ne saboda Allah ya ce so kana san su ne saboda san su zai ƙara maka san Allah ashe kaga san Allah din shine ya ja ka kake san waɗannan abubuwa annabawa duka da Allah ya aiko ya wajabta mana musu muna san su saboda shi ya zabe su ya ba su wannan matsayi ya wajabta mana musu shi yasa ai ba mu dauki wani duk yadda muke san shi mun aje shi a matsayin annabi ba mun so shi irin yadda zamu so so Annabi saboda Allah bai aje shi anan ba. To wannan shine kaga san mu'mine ga annabawa da manzanni, san mu'mine ga waliyyi, san mu'mine ga sahabbai, san mu'mine ga malamai, ga iyaye, duk wani reshi ne na san Allah wanda Ubangiji bai aje shi a wannan position kuma ba zai samu wannan matsayin ba. Sai kaga Allah shi ya sa su haka nan gurare masu fari. Kana san Makka, kana san Madina, kana san Hajarul Aswad misali. Me yasa kake san waɗannan guraren? Saboda Ubangiji ya girmama guraren, ya ba su wani matsayi wanda bai ba ko ina ba. Saboda haka sai kaje kana san su saboda wannan. Wannan matsayin da ake ko ina za a ce Ubangiji ya ɗauki wannan matsayin ya sa shi a wani guri, sai kaje nan kake so. Ba a nan bara Ubangiji ya sanya ita ce maka, sai kaje a nan baran kake so. Ko ba haka ba? Sai kaje nan kake so. To duk inda Ubangiji ya ce a girmama mu'mini, yana girmama shi ne, yana kan shi ne saboda Ubangiji ya ce a sunan. Ashe kaga soyayya tana komawa zuwa ga soyayyar Allah. To shi ne malai ya ce duk da cewa wannan suna sakakken suna ne, so gamamman suna ne, so mu'mini yana san Allah, yana san manzanninsa, yana san annaba, yana san bayin Allah na kwarai. To wa in kana zalika min mahabbatillah wa in kanat almahabbatu allati lillahi la yastahiquha ghayruhu. Duk da kasancewar wannan yana daga cikin san Allah, duk da kasancewar sannan almahabba allati lillahi la yastahiquha ghayruhu, san da yake da Allah ba wanda ya cancanci ta. Saboda haka annabawa ba za su cancanci san da ake yi wa Allah, manzanni ba za su cancanci san da ake yi wa Allah ba, ballantana waliyyai, ballantana wasu gama garin mutane. San da ake wa Allah shi ne na koli, kowa za a so shi saboda Allah ya ce a so shi, san da ake masa ba zai kai san Allah ba. Wani hada ja'at mahabbatul lahi subhanahu wa ta'ala mazkuratan bima yaqtasu bihi subhanahu min al-ibadati lillah. Saboda haka ne ma san Allah yakan zo tare da ambatan abinda Allah shi kadai yake banta da shi na bauta gare shi, wal inabati ilayhi, da maida al'amari zuwa gare shi, wat tabattuli lahu, da yankewa komai da komawa ga Allah, ونحو ذلك الأبوبوة مكما انتهكا. وكل هذه الأسماء دولا أن أبوبوة إبادة توكلي فاتا صورونا نقولي جكا ولا أن أبوبوة سنقوا إشتان الله تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى سنقوا إشتان الله مروح سنسي. ثم إنه كما بينا سنة كما إن الله يبياني أن محبته أصل الدين سندا mike wa Allah shi ne tushen addini. Faqad bayyana anna kamal addini bi kamaliha. Ubangiji ya yi bayani cewa kamalar addini ba ta cika sai an samu kamalar soyayya. Kana san addini kai zama kabili sai soyayya da kake wa Allah ta zama kabila. Walakahu bi nafsiha. Idan aka samu tawayar soyayya da kake wa Allah, to addinin ka ba zai tawaya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ra'sul amri islam. Kololuwar al'amari shi ne musulunci. Wa amudu rusalatu, ginshikinsa kuma shi ne sallah. Wa dirwatu salamihi jihad, sannan tozansa, kololuwar tozansa kuma shi ne jihadi fi sabilillah. Fa akhbara anna jihada dirwatu salamihi al'amal. Anan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa jihadi gwagwarmaya don ɗaukar karma Allah shi ne kololuwar tozar aiki da mutum zai iya samu a aljanna. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal, fa akhbara anna al-jihad dirwatu salal al-amal wa huwa a'lahu wa ashrahu, shi ne mafi ɗaukaka, shi ne mafi ainihin girma da daraja. وقد قال تعالى كما أنه إلى شواء جعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني إذا وشكي قالوا أي عوا سباوة الهدي روى نزمزم يا إن سكتوا هدي سكولا دسو وجن شايد دسو زمزم كو سكولا وجن كلا دا مسلا شيمي الفرما دنايا شي دقارة جارة إلي ياسا ممسلا سلطة قالوا شواء ونن ya fi martaba da daraja sama da su yi hijira su zauna tare da manzo fi jihadi. Allah ya nuna ba haka ba, wanda zai yi imani da manzon Allah yayi imani da Allah da manzansa, yayi hijira yaje yayi jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam, ba shakka wannan shine gaba sama da wanda zai zauna yana shayar da alhadai, yana kuma laya masallaci mai alfarma na Makka. Sai bayatul hajj wani abu ne, wani matsayi ne da Larabawa suke tinkawo da shi, Qurayshawa suke tinkawo da shi tun a jahiliya. Imaratul masjid shi ma matsayi ne daga cikin matsayi guda goma da Larabawa suke tinkawo da shi tun a jahiliya, wato Qurayshawa suke alfahari da shi tun a jahiliya. Sikayatul hajj, shayar da alhazai yayin da suka zo, kula da su da ba su ruwan zamzam lokacin da suke bukata, aje a janyo a rijiya a rika zuwa ana rabawa alhazai. Wannan matsayi ne da Quraishi yake alfahari da shi, kuma yana hannun Banu Hashim ne. Banu Hashim su ne suke rike da wannan lokacin, har musulunci ya zo yana hannun Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Daga shi ke kula da shayar da alhadai duk sanda aka zo haji, lokacin haji tun ba a jahiliya. Alhadai in sun zo, to su wannan kabila suke alfahari cewa suke bawa alhadai da suka zo ziyartar daki mai alfarma zamzam su sha duk lokacin da suka bukata. Imaratul masjid kuma wato raya masallacin da kula da shi da tsabtace shi da ainihin tayar da wata kubada ko wani gine da zai rushe a jikinsa ko wani guri da yake yoyo a gyara, wannan shi kuma shi ma wani matsayi ne da Qurayshawa suke alfahari da shi, yana hannun ƴaƴan Bani Abdiddar ibn Qusay suke rike da wannan, har musulunci ya zo yana hannun Uthman ibn Talha. Lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya fatu Makka, sai aka mayar da wannan matsayin zuwa ga kowa, aka mika mata wannan matsayin ya ci gaba da kula da shi. To duk da cewa aiki ne na alkhairi, aiki ne mai kyau, amma fa wanda ya yi imani da Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira zuwa Madina, ya yi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah, ya kashe dukiyarsa tsababa, ya fita da ransa, ya ba da shi fi sabilillahi, babu shakka wannan ya fi matsayi a gurin Allah sama da wanda zai zauna bai yi hijira ba yana kula da alhazai idan sun zo haji. Shi ne Ubangiji yake gaya musu, ba haka ba ne yadda suke zato. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawla inda Allah. Shin kun sanya shayar da alhazai da raya masallaci mai alfarma na Makka zai zama daidai da aikin wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar lahira, ya yi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah. Allah shi la yastawuna inda Allah, waɗannan ba za su taɓa zama daidai a wurin Allah ba. Wallahu la yahdi qawmal zalimin, Ubangiji baya shiryar da mutanen da suke azzalimai. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah. Bi amwalihim, suka yi gwagwarmaya da dukiyoyinsu. Wa anfusihim, suka yi gwagwarmaya da rayukansu. A'zamu darajatan inda Allah, waɗannan sun fi girman daraja a gurin Allah. Wa ulaika humul fa'izun, kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu, Ubangijin suna musu bishara da wata rahama babba, minhu daga wajensa, wa ridwani da yarda, wace ita ce yardarsa, wajannatin lahum fiha na'imun muqim, da wasu aljannatayya waɗanda suna da ni'ima ta dindindin a cikin waɗannan aljannatayya, khalidina fiha abada, suna zaman dindindin a cikin waɗannan aljannatayya da wannan ni'ima. Inna Allaha indahu ajrun azim, lalle Allah yana da lada mai kyau, wato akwai lada babba da Ubangiji ya tanada a wajensa wanda zai bawa mu'minai. Wannan suka fi fadailul jihad wa alihi kafiya, babu shakka kowa ya sani nasussuka da suka zo a Alkur'ani da Sunna wanda suke nuna falalar gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah da falalar masu yin wannan aiki. Nasussu ne masu yawa, wa qad thabata annahu afdalu ma tawwa alayhi al-'abd, kuma ya tabbata cewa babu wani aikin da bawa zai yi sama da jihadi fi sabilillah, wato gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah. Kalmar jihadi mun sha faɗa tana da ma'ana mai faɗi, wasu sai suka kuntata ma'anar kalmar jihadi sai suka ce qitalul aduwwi bis-sayf, ko muharabatul aduwwi, fito na fito da makami da abokin gaba. Na'am, wannan wani bangare ne na ma'anar jihadi, amma kalmar jihadi a Alkur'ani da Sunna tana da faɗi, ta kunshi al-jihadu bil mali, al-jihadu bin nafsi, al-jihadu bil talab, jihadu da'wa, ta kunshi jihadi da dukiya, jihadi da ranka, jihadi da da'awarka da alkalaminka da iliminka, duk wannan suna shiga karkashin jihadi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku da halsunan ku wato wajen umarni da kikkiawan abu da hana mummuna saboda haka jihadi ba zai taba dakatawa ba ta yiwu a samu wani nau'i na jihadi ya yi rauni a wasu lokuta ko a wasu garuruwa amma jihadi ya tsaya cak to wannan bala'i ne idan har haka ta faru to al'umma ta gama lalacewa kuma ta gama mutuwa saboda haka matukar ana samun masu umarni da kikkiawan aiki masu hana mummuna masu kashe dukiyarsu don daukaka kalmar Allah to har yanzu akwai jihadi ko da ko za a samu wani bangare na jihadi din saboda wasu dalilai ya yi rauni wannan baya sa ka ce gaba ɗaya al'umma ta watsar da jihadi kamar yadda wasu tsageru suke faɗa wannan ba daidai ba ne za mu yi magana akan wannan falala ta jihadi da kuma yadda Ibn Taymiyyah yake so ya nuna mana cewa ita gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah wata gudar alama ce da take nuna cewa bawa yana da cikakkiyar soyayya ga Allah har ya yarda ya bada dukiyarsa don ɗaukar kalmar Allah har ya yarda ya bada rayuwarsa don ɗaukar kalmar Allah har ya yarda ya yi amfani da iliminsa da lokacinsa don karantar da kalmar Allah da umarni da kyakkyawan abu da halin da mummuna wannan babu shakka alama ce da take nuna wannan mai irin wannan aiki zuciyarsa na cike da san Allah maɗaukakin sarki wannan ita ce matashiyar da Ibn Taymiyyah zai ci gaba da magana akan ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan yace malam muna karatu sai malam yayi magana akan cewa agola yana da gado idan mutum ya kasance ba shi da kowa sai matarsa sai ya kafa hujja da cewa ai yanzu babu baitul mali don haka nake neman ƙarin bayani akan haka ai da sai ka nemi ƙarin bayani a gurin sa dan wani sai da tani na faɗa ba da inda aka ce agola na da gado agola kamar ɗaya ne daga cikin sauran musulmi wanda suke da alaka da shi ta musulunci don haka ko da babu baitul mali to ba za a rasa wata babbar kungiya ba wacce a karkashinta akwai maslahohi na al'umma da yawa don haka idan an san wannan dukiya an danka ma ita wannan kungiyar wanda aka san cewa tana tsaye da maslahohin al'umma to kamar an kai baitul mali din ne duk da babu baitul mali amma irin waɗannan kungiyoyin da aka sani cewa suna ayyuka ga al'umma wanda za su ciyar da al'umma game ta fuskar ilimi da rayuwa da addinin su ba su dukiyar su yi wata ayyuka da suna addini babu shakka wannan shi ma zai biya bukata amma cewa agola zai ci gado wannan ban san wannan ba wannan ya ce mun kasance kafin mahaifinmu ya rasu ya bar wasiki cewa kada a raba dabbobi da gonakinsa har sai mun aurar da ƙananan mata duka mala ya halatta mu yi masa biyayya a wannan wasiki wannan ba wasiki bane da shari'a ta yadda da shi da zarar mamaci ya rasu an yi duk abin da ya kamata a yi wanda yake da alaka da shi na yi masa sutura da biyan bashi to babu kuma batun a ce gada za a yi ta ajiyarsa sai an yi aure yanzu wannan dukiya bayan ya rasu to fa ta fita daga tashi ba fa tashi bace kuma ta magada ce magana shi ya zama yana da wani ta cewa a kai babu ita abinda kawai aka bashi a biya masa basussuka idan akwai wata wasiya da ya yi a cikin wannan dukiyar da bata wuce sulusi ba a zartar sauran abubuwa kuma duk sun zama na magada saboda haka haƙƙinsu ne cewa su bar ka su raba sai an yi aure wanda wataƙila ya iya haifar da fitintunu daga baya ko wasu su zagaye su rika cin dukiyar suna gwaigwayarta musamman idan akwai marasa tsoron Allah a cikin jama'a a cikin family din kaga wannan duk ba daidai bane saboda haka wannan wasiki nashi ba ya da tushe wannan kuma yace ya taba tsintar waya yace na taba tsintar waya ta wani mutum sai ya kira ni da wata waya muka yi mahada da shi ya karbi wayarsa ya kuma ba ni kuɗi har naira 2000 kuma na karba daga baya na je karatu sai na yi kicifu da wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wato yayi karatu sai yake da wani hadisi na manzo Allah da yake cewa duk wanda ya taimaki dan uwansa musulmi sannan wanda ya taimaka din yayi masa kyauta kuma ya karba to ya zo da wata babbar kofa ta riba kuma nan anan yaya zan yi hadisin ni ma ya tafi sai ya kawo hadisin cikin larabci man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiya fa qabilaha fa qad ata baban azima min abwab ar-riba to da farko
abinda zan ce wasu in za su rubuto tambaya sai sun yi wani bayanin da ba a bukatar kai shi. Kaga ya tsinci waya mai wancan waya ya kirawo shi da wata waya sun yi mahaɗa kaga duk ba a bukatar waya. Na tsinci waya mai ita ya zo karɓa na ba shi ya ba da tukuci da rubuci kenan amma ka tsinci waya ya kira ka da wata waya ko da wace ba waya ya rufe ka idan ruwan ku yi mahaɗa ba ku yi mahaɗa ba duk wanda bai shafe ku ba. Wasu za su yi duk sun ba wasu ta zaba mutum kai karshe wajen karanta wannan bayanan da ba su da alaƙa da tambayar ma kamar ka kama gane tambayar duka. Wannan hadisi cewa ke man shafa'a li akhihi hadisi da sahihi tabbatacci man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyya fa qabilaha faqad ata baban 'aziman min abwab ar-riba. Abinda yake cewa wanda yayi ma wani kamun kafa wato magana ce akan shafa'a wanda yayi ma wani kamun kafa wato yana neman wani abu a gurin wani to amma ba zai iya samun abun ba sai ka sa baki wal Allah saboda dangantaka da uwantaka a kai gurin aikin kare ko wani abu sai ka je ka sa baki sai a yi masa sai shi kuma ya dauko wani abu ya baka sai ka karba to wannan shi ne abinda hadisin yake nufi amma wanda sun tuwa kai ya baka tukuici ba wani abu ko wani ya kawo kaya ya sai ko ya dora ma kaya ko ya ja ma kaya ko ya daga baya ka ga kamar kaza ka wani tukuici ba ka cewa wanda ya taimaki wani hadisin ba haka ya kawo kalmar taimako haka da fadi ba kalmar shafa'a aka yi amfani da ita don ka takaita abin a nan don haka ka gama za ka shiga ba ka fada da fassarar hadisin ne shi yasa ka ji ka tsundum a ce wannan kuma ya ce don Allah malam ayi min gamsasshiyar bayani akan wasu mutane da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a wannan duniya sau 300 wannan magana ta su ya take ayi min bayani kaga wannan tambayar ba da mu da bukatar ta a wannan majalisin namu mu da muka karanta al-wasiyatul kubra a cikin wasiyatul kubra ibnu taymiya yayi maganganu akan ganin Allah a duniya da lahira da bacci to kuma kaga a zo kai da kanka kana jin wannan magana ai ka san ba magana ce ta abin nan ba za ka je ka samu littafin din wasiyatul kubra ka ji su daga farko har karshe za ka ji an san tambayar ka akwai tambayoyin da kowa zai iya ansa an yi magana har an abin nan amma duk da haka kuma sai a dada hannun hagu ba baya ka har kuma a ce sai an yi wata ansa gamsasshiya ka ga ba ma wai a yi kaɗan ba a yi togon bayani a yi lacca in dai wannan gamsasshiyar ne insha Allah ka samu ka zaɗin wasiyatin kubra za ka samu gamsasshiyar bi'iznillahi dan Allah wani ke bi na bashi to sai na biya mishi kudin wata na wata shida to ban san kudin wata na wata shida ban gane kudin wata na wata shida ba kudin wuta to ai da a din da kudin wuta na wata shida to sai naga tunda yana bi na bashi kudin da na biya mishi shikenan babu bashi kenan wato musulunci baya san zaniya sai idan wato mutum ya zan mai taurin bashi ne mutum ne mai taurin bashi wato a nan shi ya ci bashin a shi ko shi ne ake bi bashi ko saboda haka sai ya kuma biya ma wancan kudin wuta na wata shida to idan har shi ya sa shi ya ce ka biya min kudin wuta na wata shida to shi kenan yana biya yana lissafi dama akwai lissafi tsakaninmu na kuɗi kaza ka kuma sa ni na biya kuɗi abin nan saura ka yanzu a ciki ko da canji ko ba canji ko kai za ka yi min ciki wannan babu komai to kai yake bi bashi dama idan kuma kai ka sa kanka ba shi ya sa ka ba sai akwai yadda yake yi wajen biyan kuɗin wuta din labawa yake yi ya yake ya yake yi kaga ka zo kai abin da wannan shi ne ake kira tasarruful fuduli ba a sa ka ba kai to idan wanda ka yi tasarrufi din a madadinsa in ya zartar shi kenan in bai zartar ba to kai za ka ɗauki wannan nauyi wannan ita ce ka'idar tasarruful fuduli a gurin malamu idan ya zartar ka yi ya ce to shi kenan ba damuwa shi kenan idan bai zartar ba to abin zai dawo kanka ne kai za ka ɗauki nauyin abu don ba shi ya sa ka ba zaka ya dogara da shi yanzu mai zaku in kaje ka gaya masa ya ce a'a ni ban saka ba wannan kudin wuta akwai yadda nake yi akwai ma watakila wani yamin alkawari zai biya to kai kawai kaje ka ce ka biya ka toshe mu wannan kofar saboda haka yana da dama a yi lissafin kudin sa da ake bin sa a bashi kuma kai ba lalle biya ka ba ba kaida shari'a tunda ba shi ya sa ka biya masa ba ba bashi yanzu sai dai in shi ya sa ka biya masa to kaga anan kaida izinin ka saboda haka duk abin da ka biya shi zai shi zaka biyo wannan kudin amma in dai ba da izinin sa kai ba to ya dogara akan ya yarda daga baya ko bai yarda ba wannan shine abin da yake hukunci dangane da tsarrufin fuduli dan uwa da suke bukatar addu'a marasa lafiya suke bukatar bi masa addu'a ba sa su adiya mai musu addu'a akwai dan uwa da aka yi masa aiki yana fatan addu'a da gare mu duka kuna fatan Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya waɗanda za su yi jarabawa da waɗanda za su haihu da waye duk masu neman bukatu daban-daban sun musa su aniya Allah madaukakin sarki ya biya wa masu bukatu na alkhairi bukatunsu waɗanda kuma suke cikin wata damuwa Allah ya yi musu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya inda muke faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu aiki da shi dama aiki da shi sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.